Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan ana nan lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke sauraro da wannan maraicen talata 4 ga watan Yuli na shekarar 2017. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, 41 da kuma ta internet a voahausa.com ko kuma kai tsaye a shafinmu na Facebook. Masu gabatarwa Safina Tafada Sodengi da ni Maryam Bashir Bugaji. Kamar kowace ranar Talata muna magana ne akan ilimi, kuma wannan Talata sai ta fada daidai da ranar bikin ƴancin samun ƴancin Amurka. Maryam, shekara nawa ne?
241.
To,
masha Allah.
To, a yau za mu duba batun harkar tsaro a Jami'ar Maiduguri, inda ake ta samun har-haren ta'addanci
wanda har ya sa kungiyar malamai ta ASU ta yi barazanar dakatar da aikin ayyukan jami'ar.
Muna da dalibai kusan 40,000. Wa'annan ka zo kana ce musu an bude makaranta su zo, kuma ka kaddara wannan abun yake faruwa, to gaskiya mu ba za mu iya ba.
Shi ko hadimin shugaban Najeriya kan harkokin kafafen yada labarai ya bayyana cewa
abin da ya kamata mu yi karin haske ga waɗanda yawanci suka fara kiraye-kiraye akan cewa ya kamata a ce an rufe wannan jami'a saboda kawai rashin kewaye ta da ba a yi ba. Ina ganin daɗi ne yayi yawa.
To, kafin ku ji waɗannan bayanan, za ku ji tattaunawa da wani malamin jami'ar Maiduguri wanda ya mana ƙarin haske kan wannan batu. Sannan amsoshin tambara da muka yi muku na nan tafi, sai ku biyo mu ku ji duka a cikin wannan shiri na yau da gobe, shirin matasa.
Bari mu fara da rahoton da wakilinmu Haruna Dauda ya turo mana game da ikirarin rufe Jami'ar Maiduguri idan har tsaro bai inganta ba.
Kamar yadda kungiyoyin Jami'ar Maiduguri karkashin jagorancin kungiyar malaman jami'ar sun yi barazanar dakatar da ayyukan su na shekarar 2017 zuwa 2018, idan har gwamnatin tarayyar ba ta biya musu bukatun su ba. Kamar yadda kungiyoyin sun je wannan barazanar ne a wani taron manema labarai suka kira jiya a garin Maiduguri, inda suka ce gwamnatin tarayyar ba ta nuna damuwa ta game da halin da suke ciki ba, musamman ma rashin tsaro da jami'ar ke fama da shi a yanzu hakan, wanda suka fuskanci hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram. Fiye da so biyar dai ana kai hari a wannan jami'a da ake kiwo sassan jami'an kungiyar Boko Haram ne suka kai, wanda suke har sayar da motar wani shehin malami da ma wasu ma'aikatan jami'ar. Dr. Bani Mamman dai shi ne shugaban kungiyar malaman jami'ar, da ya zargi ma gwamnatin tarayyar da cewa tunda ake kai musu irin waɗannan hare-hare, babu ko da mutum ɗaya da ya zarce su daga ma'aikatar ilimi na tarayya ko kuma ita gwamnatin tarayyar don zazanta musu game da irin wannan abin da ke faruwa. An dai fara kai hari ne a wannan jami'a ranar 16 ga watan Janairun wannan shekara. Ya ce yanzu hakan ma akwai profesa guda 70 da wasu ma'aikata da malaman jami'ar da ma ɗalibai da suka fice daga makarantar saboda irin wannan barazana suke fuskanta daga wajen ƴan kungiyar Boko Haram din. Don haka ya kira ga gwamnatin tarayya ta hanzarta wajen gina ganuwa da zai kiwoye wannan jami'ar, musamman ma ta bayan makarantar da ake tsotsan cewa ta nan ne ƴan kungiyar Boko Haram ke samun shigowa cikin makarantar, da kuma ake tara bumabumai da ma wasu na'urorin tsaro wanda suka yi kiyasin cewa zai cimma kusan biliyan 3. Kama ƙarin haske da Dr. Mamman din ya yi wa manema labarai cikin harshen Hausa.
Na ɗaya, batun gina ganuwa na university da ba gina ta ba, za ka ga cewa kullum wa'annan yan ta'addan nan ta wurin su ke suwa. To amma in an gine an saye kuma kayakin na'urori na irin wa'annan leke-leken da kuma ganowa wa'annan abubuwa, to insha Allah in kai shiri ka bar wa Allah sauran. Kuma
kamar kun taba gaya ma gwamnatin tarayya ko kanku game da irin waɗannan matsaloli na hare-hare da ake kai muku?
ba yadda zai abu ya faru a university nan kuma a ina ne da dai ba sanarwa ainihin gwamnati ga abin da yake faruwa ba ai kana sane da cewa cikaren jiyan nan gwamna mai girma gwamnan Borno ya zo cikin university ya zo ya gano wa kansa ya yi ma ba da miliyan 50 akan a gina wayannan abubuwa aiji yayi wannan fadan da muke nufa ba na mutum ɗaya bane fada ne wanda ya kunshi dalibai malamai da sauran ma'aikata na jami'o'in Maiduguri so abu ne kuma wanda tun da farko mun san cewa da dai an ce Boko Haram an san ce mu jami'o'i musamman mu ake targeting
yanzu idan har gwamnatin tarayya ta ki zuwa gare ku game da irin waɗannan bukatun ku musamman ma game da na kewaye wannan makaranta da ganuwa game da kai bayani wani mataki za ku doka ne nan gaba
shi na daya mun gaya mishi ne abin da ya kamata yi in har ka gaya ma shi wanda kake gani shi ne zai share maka hawayenka akan abin da yake ya kamata yi to in a wani abu ya faru da dai eh jama'a sun ce ai jama'a ne za su saida kuma in yi so mu yi doki mataki in yi so wallahi sai mu yi shiru
to ranka da kai barazanar kamar ma za ku ma idan ku iya tsayar da ayyukan kuma idan har gwamnatin tarayya ba ta shigo ba ku za ka yi mana karin haske
ka tuna fa muna da dalibai kusan 40,000 ka tuna fa wayannan ka zo kana ce musu an bude makaranta su zo kuma ka kaddara wannan abun yake faruwa to gaskiya mu ba za mu iya ba
wannan jami'a da yin saka tana da dalibai da ma'aikata fiye da 40,000 kuma an kafa ta ne fiye da shekaru 40 da suka gabata wanda zaka ke fuskantar wannan barazana daga ayan kungiyar Boko Haram din Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
har ila yau dai kan wannan batun muka tattauna da wani malamin jami'a Professor Adam Ajiri malami daga sashen Larabci da addini inda ya mana karin haske kan wannan lamarin
eh wato ni nake ganin wannan abun tunda farkon bomb da faru da 16 ga watan January 2007 wanda yake ya faru a kusa da wani karamin masallaci a cikin jami'a wanda ya kashe musamman babban malamin Professor Mani da sauran mutane daga nan ne nake ganin wannan abu shine farkon tashin bomb kuma farkon tashin hankali na mutane cikin jami'a kuma wannan hari-harin nan daga nan yanzu kusan yanzu mun yi experiencing kamar biyar haka to wannan abubuwa muna ganin cewa da gaskiya ana kokari amma a yanzu din na ga ya kamata a hada kai
me yasa kake ta faruwa me yasa ake ta samun irin harar-harar nan kwanakin nan
kito wannan mutum ba zai iya bada isheshe ko cikakken bayani ba don abin da yasa na tsaya ko da yake akwai abubuwa na tsaya ka ga yin basmen aka ce yana da kamar fadin kusan kilomita 27 ko 8 haka kuma bayan abuna akwai an yi da rami to ba rami nan kuni ne kawai ya tafi daji haka ba samu an yi katanga ba to wannan rashin katangan nan da wannan ramin wanda ya kamata ya kewaye jami'ar nan ina jin shi ne ya sa yaran Boko Haram da suka samu dama suka fara shiga ta baya sai kika fara hari-harin nan kuma annan biyu ana ganin cewa sojojin da aka saba nan bai isa ba to don kuma suna duba wani bangare kuma su yaran su ma akwai wani wajen da za su yi su boye su shiga wannan din na uku akwai problem na ko masalan wuta a yanzu haka muna da masalan wuta a Borno kuma masalan wuta tun da a Borno ma akwai kuma a jami'an wannan masalan wutan nan daga ana doka wuta kawai ba gida ba dalili ko yaushe kuma tun da muna cin wannan emergency da hare-hare nan to yaron a rashin wutan nan sai su boye duhun dare su shiga cikin jami'a to wannan abu ina ga ya ba su dama su kawo hare-hare da suka ga cewa yanzu za su yi su boye kowane bangare kuma da fadin jami'an rashin wannan katangan da kuma bai rami isheshen rami a wannan lokacin da suka fara ba duk wannan ina ga abubuwan da sa suka samu dama sun fara ƙarin hare-hare a cikin jami'a
yaya wannan yake shafin karatu kwanan nan kun korafi cewa gaskiya in ba a gyara harkar tsaro ba ba za a koma karatu ba ya kake kallon wannan
ni ganin cewa kaga a fitabilad an yi kokari musamman ma kuma jami'an asu yi kokari ta wannan fannin an ganci a ga cewa har yara nan su yi nasara kuma a dace ai kokari ai karatu kuma hukuma na magana kuma jami'an suna ba rahakuri suna ba malamin hakuri suna su gane cewa wannan abubuwa duk mu zo mu haɗa kai mu ga cewa mun yi nasara a kai duk da wannan hari-harin kuma nake ganin cewa wannan ne ya sa dukan muka haɗa kai muka ga cewa in dai wannan abubuwa ba zai ya shiga cikin mu sosai ba muna iya mu haɗa karatun mu amma ni nake ganin cewa in wannan ya ci gaba yadda yake gaskiya fa zai kama matsalan na ɗaya ma malamai da kansu ma za su ji tsoro su ci gaba da karatuwa kuma na biyu zuwa yara a makaranta da zaman su da kuma banda wannan iyaye ma za su ji tsoro su aika yaran su a wannan makarantar da suna ga in duk ba mabubin nan yana kowa ba wanda yake so yaro ya mutu a wannan kuma daga nan ne sai shi dan mutum ya ga to wannan abu fa ba lafiya to shine zai kai inda a ce an amma in gani a wannan lokacin tun da an yi kokari ba wai a kira a rufe ba abin da za a yi kokari a kara tsoro.
Daga ƙarshe kana da wani abu da za ka ƙara game da wannan batun harkar tsaro na jami'ar Maiduguri?
Ni abin da nake gani na ɗaya malamai sun yi kokari sun yi hakuri suma sun mutu a kan nan malamai ta ci gaba da yadda hakan da da bincike da rifaji da sauransu haka social media gaskiya yadda in ka gani yadda don wannan ba nan shekara kare ba tun daga 2009 zuwa yanzu 2017 ɗin nan kaga kusan shekara 8 ko haka kaga an yi kokari an yi nashi da haka shi federal government ya yi kokari in da sudan chairman nan yace tun a wannan lokacin na ba a samu federal delegation sun zo sun nuna ko ta hajiya ko bakin ciki game da abubuwan da yake tafiya ba kuma ba su taba zuwa su ce afa gashi abin da kuke ci yaya kuke ya kamata federal government ya zo ya ce a to ina haka ne dole mu mu dauka nauyi don ka yi government ya ce ka ce na katin ganin zai iya kosi abin nan biliyon biyu da digo takwas. Daga wannan ba karamin kuɗi da university zai ba ba abin da state government zai ba. Wannan sai federal government ne. Don haka dole ana ganin cewa federal government ya zo a wannan lokacin da domin da wuta-wutanci ya zo ya yi kokari duk yadda za a ake wannan katangar nan a yi so that ya yi for peace and security ma university. Kuma na biyu a kuma da federal government ya nuna kwazo ya taimaka wa wannan malaman da shi hakuri suka zo da su ba central da manyan sauran su ke mu fa mun gode muku kun yi naci kun rike wannan makaranta a cikin mun ba su abubuwa abu kaza don kun yi hakuri da wannan situation da kuke ciki irin wannan abubuwa kaga zai iya taimaka malamai din kuma banda haka yaran da kansu ma ai idan in aka ga wannan sun yi hakuri sun zo na dole su ma a ce minista ya zo ya adresi din su ya ci shi mu ya ji daji wannan ne suwa da naci da aka dinan babu kamar yin a ce a wannan irin wannan situation aka bar irin yana tafiya ai wannan ya kamata a ce a zo a yi yabo kuma a tosa kuma a sabaka a jami'ar rahim musulmi.
To malalla Professor Ajiri shi kuma hadimin shugaban Najeriya kan harkokin kafafen yada labaru Malam Sha'aban Ibrahim Sharadda ya tattauna da wakilin Nasir Elhikaya game da wannan lamarin inda ya tambaye shi.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Elhikaya, abin da ya kamata mu yi karin haske ga waɗanda yawanci suka fara kiraye-kiraye akan cewa ya kamata a ce an rufe wannan jami'a saboda kawai rashin kewayeta da ba a yi ba. Ina ganin daɗi ne yayi yawa, domin idan daɗi yayi yawa sai dan adam ya ce Allah kashe ni. Idan za mu iya tunawa ƴan kwanakin nan ne General Tukur Yusuf Buratai ya ba da umarni a je a kewaye jami'an nan da katanga, girman jami'an nan ya kai kusan murabba'in kilomita 27. kilomita 27 sojan Najeriya suka sa aka kewaye domin yanayi na kula da lafiyar al'umma aiki ne da ya rataya akan bangarori da dama na Najeriya dole ne a yaba ma rundunar sojan Najeriya nonon aikin alkhairi da tai amma abinda nake so na tana ma al'umma a daidai wannan lokacin da suka yi wannan kira sun makara domin a daidai lokacin da shugaba Muhammadu Buhari kokarin da ya yi yaki da ƴan Boko Haram da nasarar da aka samu ta fuskar yaki da Boko Haram duk da anan gaba zamu dan yi bayanin matakai da shugaba Muhammadu Buhari ya samu ya bi ya samu nasara wajen yaki da Boko Haram din nan amma abin da muke so mu tana wa al'umma a wannan shekarar da muke ciki ne fa lokacin da shugaba Muhammadu Buhari bai cimma shekara biyu ba akan karagar mulkin Najeriya a cikin shekaru hudu da muke fatan zai a zangon farko al'ummar jahar Borno gabaki ɗaya suka fito suka ringa yin abubuwan da aka haramta musu shekara kusan 5-6-7 da suka gabata kamar na san zami wannan magana da nake duba shafukan jaridu aka ce ga yunkurin da rundunar sojan Najeriya ta yi na zagaye wannan katafariyar makarantar ta jami'ar Maiduguri wanda aka yi da rami domin ƴan Boko Haram da waɗanda suke sha'awar kawo hari idan su zo a yi musu kofar rago su fada ciki sai na fahimci cewa ai wani nauyi ne da ya rataya akan bangarori da dama su wato rundunar sojan Najeriya haƙƙinsu ne su kiyaye lafiya da dukiyar al'umma amma a bangare guda akwai bangare na ma'aikatar ilimi ta tarayyar Najeriya sai na ce amma tunda yake abu ne da ya shafi jami'a bari na yi yunkurin neman wato babban sakatare na hukumar da ke kula da jami'o ta Najeriya wato Professor Abubakar Adamu Rashid da na buga masa waya nake cewa yaya aka yi ga lamari har rundunar sojan Najeriya ta je ta zagaye jami'ar Maiduguri sai ce malam Sha'aban kamar ka shiga zuciyata yace yanzu nan bitan din da muka gama mun tattauna ne akan yanda zamu je mu kai ziyara ta musamman wannan jami'a ta Maiduguri domin mu ga daga bangaren mu me ya kamata mu yi yace ya fara magana da ministan ilimi malam Adamu Adamu yace za su dauki tawaga ta musamman su je su ga wannan ziyara baya ga godiya da suka yi ga shugaban sojan kasa na tarayyar Najeriya su kuma daga bangaren su ga abin da ya kamata domin ele kai idan ka kalli kasafin kuɗi na shekara ta 2017 kasafi ne wanda aka yi masa take na tada komai da kuma farfadowa daga dogon suma da tattalin arzikin Najeriya ya shiga idan kuma ka kalli capital expenditure ma'aikatar ilimi an ware mata miliyan 50,000 ita kanta ma'aikatar tsaro ta tarayyar Najeriya an ware mata miliyan 140,000 waɗannan na manyan ayyuka ne banda abubuwa na tafi kasu rayu da kullun idan muka kalli kasafin kuɗi na shekara ta 2016 da ya gabata wanda shine zamu iya cewa dan ba wanda fa bai kai kudin da aka ware na shekara ta 2017 ba na triliyan 7 da kusan 3 wancan triliyan 6.6 aka yi shi amma duk da haka a tarihin Najeriya gabaki daya ba a taba tsantar wata shekara da aka ce a cikin kasafin kudi an kashe triliyan 1 da kusan 2 ba a shekara a matsayin gudanar da manyan ayyuka sai kuma wannan al'amari za a ce a sanadiyar sa ana neman a rufe na tunawa mutane lokacin da ake asalin rigimar Boko Haram din nan harin da aka kai ma jami'ar Bayero wanda a lokaci ɗaya jami'ar Bayero ba a Borno take ba a Kano take an kashe kusan mutum 19 ko 17 a wannan lokaci ba lokacin shugaba Muhammadu Buhari bane amma babu wanda ya fito yace a rufe wannan jami'ar saboda yara da suke karatu a ce wai an gaza ba a rufe ta ba
to yin haka ne Sha'aban ya nuna baga tona wannan rami da rundunar sojojin Najeriya ta kudura aniyar yi akwai wani shiri kenan nan musamman ko tabbacin cewa za a zagaye wannan jami'ar da katanga ta musamman
wato abinda nake cewa yana ɗaya daga cikin ziyarar da ita shugaban wato hukumar da ke kula da jami'o na tarayyar Najeriya bisa sahalewar ministan ilimi za su je su kai wannan jami'a ba ma wannan jami'a ba duka jami'o'in Najeriya hankalin ma'aikatar ilimi na tarayyar Najeriya yana kansu hankalin shugaba Muhammadu Buhari yana kansu domin wajibi ne a kiyaye lafiya da dukiyar al'umma kuma jami'an nan bayan za aka yi ta ba a zamanin shugaba Muhammadu Buhari jami'a ce mai dimbin tarihi da aka yi ta shekara da shekaru lokacin ma demokuraɗiyya ba ta daɗe da kafuwa ba lokacin da aka yi wannan jami'a tun wannan lokaci haka take kuma har lokacin da Boko Haram suka yi tashansu suka kashe waɗanda za su kashe suka tsugunar da waɗanda za su tsugunar suka tarwatsa mutane aka kashe iyaye da yaya ba a kai abubuwa wato ba a yi wannan tunanin cewa ya kamata a ce an gine wannan jami'a ba sai a yanzu da shugaba Muhammadu Buhari ya zo wanda an riga an gama da Boko Haram da ikon Allah da girman Allah
Sha'aban bayaninka nan na nuna kamar mutane ne ko in ce ita kungiyar ASU bata ga irin kwazo da kake nunawa ita gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na yi ba shi kuma mataimakin shugaban jami'ar a nan Abuja ya bayyana cewa wato shi Professor Ibrahim Jodi kenan bai rufe jami'ar bane saboda kada ya kawo koma baya ga karatun dalibai duk da wannan barazana da ake fuskanta amma ba mamaki kaga karfin jami'ar zai kare tunda ana ci gaba da kai hare-haren nan me wannan bayanin naka yake nunawa ya nuna kai kana ga tamkarar baya ganin kokarin da gwamnatin Buhari take kenan kan yaki da yan ta'adda na Boko Haram
to ni a fahimta ta kamar ihu ne bayan hari wannan kira da suka yi Allah saka musu da alheri sun yi ne domin su kiyaye lafiyar waɗanda suke shugabanta amma abinda nake so na roke su kuma na ji hankalin su kuma mu dada lallashin su shine su fahimci cewa a baya fa a Najeriya ba wai a jihar Borno ba kadai an yi wani zamani da dukkanin wani dalibi idan zai shiga makaranta koda kaka ce ba wai uwa ba ko matar aure ba budurwa ba matar aure ba bazawara duk hijabin da kika saka sai an saka wata na'ura an caccaje ki saboda rashin nutsuwa da juna akan ana tunanin zaki je ki kai wani ban ko wani abu kai ba ma jami'a ba hatta sakandare a wancan lokacin kungiyar malamai ba take kira akan arfe jami'o'i ba sai a wannan lokaci da Allah subhanahu wata'ala ya kawo karshen Boko Haram a wannan lokaci da hare-haren da aka yi sai ka ji an kwana wuni an sati ɗaya biyu baka ji ba mai ya tashi ba Allah ya kawo zaman lafiya su duba Allah su duba girman Allah su duba darajar ilimin nan na yara da ake ba su kuma su duba yunkuri na gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da rundunar sojan sama idan ma magana ake ta jami'ar Maiduguri a ga aikin da aka yi da kuma yanda shugaba Muhammadu Buhari tun ma a satin da ya karbi mulki kafin ya je ko ina sai da ya ziyarci manya-manyan kasashen nan da suke da alaka da Najeriya jamhuriyar Niger kamar da Chadi duka yayin ne mahadin kansu kuma nasara ta taho to muna so su duba Allah su yi hakuri da wannan kira da suka yi wannan lokacin ya riga ya huce da ya kamata a ce an rufe jami'a a tabarbar ilimin yara idan an kwatanta da wancan lokacin da aka karbi mulki a gwamnatin jam'iyyar PDP a jami'ar Bayero kadai na fada an kashe a rana ɗaya mutane kusan 10 wani abu amma a wannan lokacin babu wani kungiya ba wata kungiya da ta fito ta yi kira ta ce ya kamata a rufe jami'a to waɗannan malamai mun sani kuna kiyaye haƙƙin waɗanda kuke shugabanta ne amma ku duba Allah ku duba girman Allah ku kuma gode mu gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da kokarin da take na kiyaye lafiya da dukiyar al'umma kuma da ikon Allah da girman Allah wannan al'amari ya kusan daina faruwa a kowane lokaci da sabo a Najeriya
daga wannan shiri na musamman na yau da gobe wani albishir ne Sha'ban zaka yi wa malaman jami'ar Maiduguri daliban jami'ar Maiduguri da sauran ma'aikata cewa lalle dai gwamnatin Buhari na sanar da su kuma za ta kai musu dauki na gaggawa wajen sa su su riƙa yin bacci idanunsu biyu a rufe dan yanzu yawanci balli-ballin su kullun sai tashi yake kan za a iya kai musu hari ko yaushe
wallahi ilmi kaya ba wai jami'ar Maiduguri ba kadai a fahimtata da kuma fahimtar da ne shugaban Najeriya shugaba Muhammadu Buhari dukkanin wani nau'i na al'umma da dukkanin wani mataki da shugaba Muhammadu Buhari yake ganin in ya dauka zai kawo al'umman Najeriya sauki da maslaha da salaha a cikin rayuwar su shugaba Muhammadu Buhari sai inda karfin sa ya kare kuma kamar na faɗa maka a dazu na yi magana da shugaban hukumar da ke kula da jami'o'i na tarayyar Najeriya Professor Abubakar Adamu Rashid ya tabbatar mana cewa bisa sahalewar ministan ilimi na tarayyar Najeriya Malam Adamu Adamu za a kai ziyara ta musamman ga jami'ar Maiduguri a duba abubuwa da aka yi ya kamata a ce an yi ta iya yiwa maganar katange wannan jami'a da kuma shi kansa wannan kokari da rundunar sojan Najeriya ta yi a yaba musu amma mu dada tana wa al'umma jami'ar Maiduguri fa ba wai a zamanin shugaba Muhammadu Buhari aka gina ta ba an yi ta ne tun shekara da shekaru duba da kudade masu nauyi da shugaba Muhammadu Buhari ya ware a cikin kasafin shekara ta 2017 misali a manya-manyan ayyuka kadai waɗanda suka hada da gine-gine da sauransu amma aikatar ilimi kadai an ware miliyan 50 mun yi imani tunda a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ne ba za a cinye wannan kudi ba rayukan dalibai da rayukan malamai na jami'o'i da primary da secondary duka shugaba Muhammadu Buhari yana girmama su kuma yana martaba su kuma sai inda karfin sa ya kare da ikon Allah da girman Allah
mun sauraro hadimin shugaban Najeriya kenan kan harkokin kafafin yada labaru Sha'ban Ibrahim Sharada mun gode kwarai da gaske sai mun saki tuntuba ka nan gaban Allah da
mun nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kallawa ilimi gwadabin haurewa hanyar kungiyewa mu nemi ilimi gwadabin dorewa mu nemi ilimi alfarin kowa ilimi don kowa ilimi don kowa mu nemi ilimi fitilar haskawa
wanda bai gani ma na hango
Safina ya sauke, Allah ya sa kuma ai gyaran
take faɗi. Safina ke tunanin shiga aji da irin wannan yanayin tsaro.
To ai ba za ka mamaye da hankali ba. Ina fa ba zai shiga ba.
Ina fa Allah dai ya kyauta dai Allah dai ya ƙara tsare mu gaba ɗaya.
Amin amin. To yanzu bari mu ci daga gare ku masu sauraro kan tambayar da muka muku cewa waɗanne hanyoyi ya kamata a bi don ganin an samar da cikakken tsaro a jami'o'i da sauran makarantu a ƙasashen mu. Sakon farko daga Mansur Said PRP yace ta hanyar amfani da tsaron zamani a makarantun mu ba tsohuwar hanyar da aka sani ta tale-tale ba. Lokaci ya wuce da za a dinga amfani da tsohuwar hanyar da muka gada daga wajen kakannin mu. Muddin tsaron ake so a gudanar da gaske, akwai buƙatar kakkafa na'urorin ICT da CCTV camera tare da kula da yadda ayyukan suke tafiya a daukacin manya da ƙananan makarantun mu. Sai Comrade Zakar Y Adamu Kwantagora yace wayar wa dalibai da kai akan su rika lura da waɗanda suke mu'amala da su a cikin makarantar, sannan mahukunta jami'o'in su samar da wadatattun masu tsaro, wato masu gadi ƙwararru. Sai Muhammad ne kayan miya Orji Gombe yace ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara yawan jami'an tsaro a dukkan jami'o'in Najeriya, gani yadda ake kai hare-haren ta'addanci a jami'o'in. Sai Umar Wai Sanusi Dandume yace salam yau da gobe, ai hanyar da za a bi don magance hare-hare a makarantun mu shine daina barin cinkoso yana faruwa a lokacin da ake tsakiyar tafiya, sannan kuma bincike mai tsanani ta hanyar cacike dukkan wani wanda zai shiga jami'ar koda kuwa wane ne, sannan kuma da sanya kyamarorin tsaro na CCTV. Ni a gani na ta wannan hanyar ne kawai za a magance matsalar tsaro a makarantun mu. Sai Bello Banya Ibrahim yace ni a gani na yadda za a yi wajen samar da tsaro a jami'o'in Najeriya shine a damƙa alhakin tsaron hannun soja da ƴan sanda da kuma jami'an farin kaya, saboda jami'an tsaron jami'a wato security ba su da cikakkiyar ƙwarewa wajen samar da tsaro. Don haka yadda soja da ƴan sanda suke tsaron gidajen gwamnati, haka kuma ya kamata su tsare jami'o'in ƙasar nan. Sai Abdulhamid Bashir Guiwasoba yace hakika akwai buƙatar gwamnati ta maida hankali wajen samar da jami'an tsaro masu nagarta da sanin makamar aiki wajen magance barazanar tsaro da ke shirin zama ƙarfin ƙafa a jami'o'in ƙasar nan musamman wannan lokacin. Sai Ali Abdullahi Doran Baga yace yau da gobe kamata yayi waɗanda haƙƙin tsaro yake kansu su yi bincike akan yaya ƙasashe masu ci gaba ke ba da tsaro a jami'o'insu, sai su masu kwatanta haka a nan Najeriya. Sai Isiyaku Hamza Gogori yace ta hanyar samar da kayan zamani masu ɗaukar hoto ko abin da yake daga nesa kafin ya ƙara so kusa, a ɓangaren jami'an tsaro kuwa ya kamata a ƙara adadinsu, sannan kuma ɗalibai su dinga ba da bayanan sirri. Sai Aisha Alhaji tace na farko su jami'an tsaro su kasance masu tsoron Allah, sannan gwamnati ta cire kuɗi ta siya makamai na zamani masu nagarta da kuma aiki ba ji ba gani. Sai Chillu Tomogol, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace yau da gobe sai a nemi haɗin kan jama'a kafin a cimma wannan buri. Allah ya zauna da ƙasashen mu lafiya, amin. Sai Muhammad Sabiu Ibrahim yace salam yau da gobe, hanya da za a bi shine makarantu su haɗa hannu da Vigilante Group of Nigeria su zuba vigilante a kowane lungu, insha Allah za a samu sauki sosai. Sai Buba Mai Gora Gashuwa yace a gaskiya dole a baza jami'an tsaro ciki da kewayen makarantu, ba wai zagaye makaranta da ramuka ba, haka zalika su ma 'yan makaranta su zama jami'an tsaron kansu da kansu, idan sun ga baƙon fuska sai su ɗauki mataki a kai. To sai kuma mu leƙa shafin mu na Twitter at Usman Manika yace a gaskiya ta hanyar sanya na'urori masu bayyana bayanai akan masu laifuka a kowace jami'a da makarantu don samun bayanai akan masu laifukan. Sai at Idris Dangaji yace addu'a da sa ido. Sai at Baffa Bajoga yace gaskiya idan babu tsaro to ɗalibai ma ba za su samu karatu mai inganci ba, saboda a kullum za su kasance a cikin zulumi. Sai daga ƙarshe at Real_Batsari yace cikakken horo da kayan aiki na zamani, sauran ɗalibai kuma su zama masu kula da zirga-zirgar bakin fuska, jami'an tsaro kaɗai ba su iya. To mun gode, a ci gaba da turo mana da sakonni.
To madalla Maryam, yanzu kina ce mun wai shekara
41
241
tun da samun
ƴancin kai
daga ke san da suna ƙarƙashin mulkin Burtaniya, to sai suka yi juyin juya hali inda suka samu ƴancin su a shekarar 1776, shekarar 241 kenan.
Masha Allah.
Kisan kuma yau kuma kisa akwai fare ti ne da su dai
akwai shakali sosai, suna sace gama duk kaya, kowa ya sa kayan tuta Amurka, hatta cake din an yi cake na ci tunda kalar tuta.
Kisan ku wani abun mamaki, mutane biyu da suka yi gwagwarmayar samun wannan ƴancin daga hannun Burtaniya, sun mutu a ranar Yulin 4 ga watan Yulin shekara 50 bayan da zagayowar samun yanci a ranar ɗaya suka mutu su biyu Thomas Jefferson da John Adams
a wannan wani tarihi ne da ban mare lokaci ba sai ba mu yi shi ba
wallahi kan sai dai kam a nan shafinmu na Facebook ma babu ko sako guda
ke tsara mana wani aliyu guda ya ce wai abun mamaki tun tafiyar shugaba Buhari jinya harkar tsaro take ta tabarbarewa a arewacin Najeriya Allah dai ya kawo mana karshen ta'addancin na amin
amina to yanzu karshen shirin yau da gobe kenan ne yau sai kuma gobe war haka da izinin Allah zamu dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin
Safinatu Zusada Sudengi
da wanda ya hada mana sauti ya jagoranci shirin Mr Daniel Brown da injiniyan mu na yau Cornelius da ma Ibrahim Jarmaidi ya hada mu ta Facebook Live ni Maryam Bashir Bugaji da na ja ragamar shirin ke sallama ke muku sallama daga nan Washington DC a huta lafiya wasan koko wa bata mance ba wasan ne na motsa jike dinkin su mutashare ba